This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murar Amurka ke magana kan mitoci 19-41-16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar za su iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani. Da Sarauniya, da Fara'a, da Nomad, da Murai Arewa, da Lol, da kuma Niyyar dukkan sazangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da asbahin Litinin 28 ga watan Satumba shekara ta 2015. Sahabu Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC tare da Usman Ahmed Kabara da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin. Ga kanun labarai.
Kasar Iran ta nemi kasar Saudi Arabia ta gaggauta neman afuwa game da turmutsutsun da aka samu a Makka wanda ya sanadiyar rasuwar mutane sama da 700. Kasar Iraki ta ce za ta yi musayar bayanan sirrin tsaro da Syria, Iran da kuma Rasha don yakar ɗan kungiyar ISIS. A jiya Lahadi, Papa Roma Francis ya jagoranci kaddamar da wani gangami a Philadelphia a kwana biyar na ziyarar da ya kawo nan Amurka.
Ta gaishe ka.
We have lost 42 pilgrims under the state.
Shugaban hukumar al'adun Najeriya Barista Abdullahi Mukhtar Muhammad ke bayyana adadin al'azai 56 da suka rasa rayukansu a sakamakon turmutsutsin tafiya jibar shedan Amina Dab da Makka.
Wakilin sashin Hausa Nasiru Adamu Laikaya daga Makka. A Nijar an fara zaman makoki na kwanaki uku kan rashin mahajjatan kasar. Majalisar Dattijan Najeriya kuma ta ce hakkin sauki shugabanta Bukola Saraki ya rataye kan ƴan majalisar ne.
Ya hada mata ci ya bata ya ce ki karba hajar ta ce a anin kam babu na koshi mun riga da mun karya a cikin gida sai ya ce dan cuce ki ne hajara sai ta karba.
Za mu kawo muku cikakken bayani cikin shirin ciki da gaskiya da ma sauraron rahotanni da kuka ji bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran. Kasar Iran ta nemi kasar Saudi Arabia da ta gaggauta neman afuwa game da rasuwar mahajjatan bana har guda 769. Babban jagoran Iraniyawan Ayatollah Ali Khamenei shine ya bayyana haka a shafin sa na yanar gizo. Ya ce ya kamata Saudiya ta dauki alhakin faruwar wannan lamari, su nemi afuwar iyalai da musulmin duniya don wannan abu ne da ba za a taba mantawa da shi ba. Sannan kasashen duniya za su bi diddikin lamarin haikan, kuma duniyar musulmi na da dimbin tambayoyi akan Saudiya, in ji malamin. Iraniyawan na kuma ci gaba da zanga-zanga a rana ta uku a gaban ofishin jakadancin Saudi Arabia da ke Tehran. Ministan harkokin wajen Saudi din Adil bin Ahmed Al-Jubair ya zargi Iran da siyasantar da lamarin. Iran dai ta kuduri aniyar kalubalantar Saudi a kotun duniya na gaza kula da lafiyar mahajjata, in ji babban lauyan gwamnatin Iran Ibrahim Raisi. Ya kara da cewa ya tabbatar gwamnatin Saudi din ta haddasa lamarin da ba a tantance shi ba. Ya ce ta hanyar datse hanya saboda wucewar ƴan gidan sarautar Saudiya. Mahajjatan kansu sun zargi ƴan sandan kasar da jawo lamarin sakamakon rufe wasu tituna da suka yi. Masar ma ta sanar da rasuwar rayukan alhazanta guda 55.
Kasar Iraki ta ce za ta yi musayar bayanan sirrin tsaro da kasar Siriya da Iran da kuma Rasha don a yaƙi ƴan ƙungiyar ISIS. Kakakin Prime Ministan kasar Hadar Al-Abadi ya ce gayyar masana tsaron za su lura da zirga-zirgar ƴan ISIS da kuma daƙi da ƙarfinsu. Ba dai wani bayanin ƙulla wata yarjejeniya ba, amma a bayyane yake irin yadda kasar Rasha ke ƙara tasiri a wannan yanki. Rasha dai ta jibge jirage da wasu karikitan yaƙi a sansanin sojin samanta a ƙasar Siriya. Jaman sojin Amurka sun ce ga alama Rasha na kare ƙadarorinta ne da ke Siriya. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce har yanzu ba a san ga manufar Rasha ba. Kakakin rundunar mayakan da Amurka take wa jagoranci a yaƙi da ake da ƙungiyar ta ISIS kanan Steve Warren ya ce Amurka ta kalubalanci kasantuwar Siriya a tawagar bayanan sirrin da Iraki ta ce za ta yi. Ya ce ba a amince da shigar Siriya a musayar bayanan ba, musamman idan aka yi la'akari da yadda ita kanta Siriyan ake ta zarginta da nuna rashin imani wajen hallaka al'ummarta da kanta. Mr. Kerry kuma ya faɗa a birnin New York cewa ya gida ISIS dole sai an shirya, wadda har yanzu tawagar da sauranta.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A jiya Lahadi, Papa Roma Francis ya jagoranci kaddamar da wani gangami a gaban rukunin dimbin furanni a Philadelphia a kwana na biyar a ziyarar da ya kawo Amurka wadda ake ta dokinta. Sannan ziyarar ta ƙara zaburar da mabiya a nan Amurka a lokacin da dandazon mutane suka mamaye wajen. Papa Roma ya tabbatar musu da cewa wannan taruwar tasu wata baiwa ce a duniyar yau. Ya kalli jama'ar da ke shaƙi a Benjamin Franklin Parkway da ke Philadelphia ya ce, ina ma dai a ce wannan taron zai kasance a ko ina haka yake a duniya cikin ƙauna da karama, inji Papa Roma cikin harshen ƙabilarsa na Sifaniyancin ƙasar Argentina. Limamin Kristan yana sanye ne da koriya alkebba sannan zaune a dandamalin da aka yi yana zaune yana kallon tsawon kogin da ake kira kogin mutunci da kuma mutum-mutumin William Penn ta baya kuma akwai gidan tarihi. Makasudin ziyarar a hukumance shine halartar taron iyali na majalisar ɗinkin duniya da za a yi taron farko a Amurka, sai kuma ziyartar mahaifarsa. Papa Roman ya yi magana akan iyali da kuma imani a rayuwa, ya kuma yi alhini game da yadda aka sami wasu shugabannin coci da aikata fasadi da yara ƙanana ta hanyar jima'i, tare da yin kira ga coci-coci da su sa ido wajen kare mutuncin samari daga fadawa wani hatsari makamancin wannan.
Hukumomin a gabashin Afghanistan sun ce ɗaruwan ƴan ta'addar ƙungiyar ISIS sun kai hari da sassafiyar jiya Lahadi akan ƙananan ofisoshin bincike kan iyakoki a ƙauyuka, sannan wannan ne hari mafi girma ga sojojin Afghanistan bayan rahoton ƙara ƙarfin ƙungiyar ta ISIS. Harin ko ya faru ne a ɓangaren jihar Achin da ke can cikin tsaunuka a yankin Nangarhar a kan iyakar ƙasar da Pakistan. Rahotanni sun ce an kashe ƴan ta'addar guda 85 da kuma ƴan sandan Afghanistan 3. Gwamnan Achin Haji Galib Mujahid ya faɗa muryar Amurka a Islamabad cewa yawancin ƴan ta'addar ɗauki da muggan makamai ƴan ƙasar Pakistan ne. Ya ƙara da cewa ana ci gaba da ba ta kashe a wasu wuraren, amma tuni sojojin Afghanistan sun sake ƙwace tungan jami'an tsaron da suke kan iyakoki da ada ƴan ISIS ɗin suka ƙwace, sannan sun kori ƴan ta'addan. Alhadin jiya ne ma wani ɗan ƙunar baƙin wake ta da nakiyoyi da ya ji gida da su a wani wurin wasan ƙwallon hannu ta volleyball ya kashe aƙalla mutane 9 ya jikkata kusan mutum 50. Babu dai wanda ya fita ɗauki alhakin kai wannan harin. Amurka dai ta nuna buƙatar ta na kafa ƙarfin yanayin tsaro da zai kare Afghanistan daga wannan fitina. Amurka ta ce wannan abu ne da za ta ɗauka da muhimmanci, in ji wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Labaran duniya kenan, a gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla, yau Litinin 28 ga wata za a fara muhawara karo na 70 da ake duk shekara-shekara babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin New York a nan Amurka. Wannan shekara kamar 'yan shekaru da suka wuce ma batun tsaro sakamakon hare-haren ƙungiyoyi kamar Boko Haram a Najeriya da wasu sassan Afirka ta yamma da ƙungiyar ISIS a gabas ta tsakiya da Al-Shabab da kuma yanzu batun 'yan gudun hijira da baƙin haure da sakewar yanayi za su kasance kan gaba a ajandar Majalisar Ɗinkin Duniya. Tuni Papa Roma Francis ya magana kan ga wani taron ƙoli na majalisar musamman kan talauci da 'yan gudun hijira da kuma ɗumamar yanayi. Yau Litinin ya ke saran shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da shugabannin wasu ƙasashe za su gabatar da jawabai a buɗe taron babban zaurin. Sashin Hausa ya tura wakilai domin kawo muku rahotannin zaman wannan majalisa. A kasance tare da mu domin samun cikakkun bayanai da ɗumi-ɗumin su. The Voice of America, VOA. Hukumar kula da jin daɗin alhazai ta Najeriya ta ce sama da mahajjata 50 ne suka rasu sakamakon turmutsutsin da aka yi a Muna. Ga Nasiru Adamu Hikaya da rahoto.
We have lost 42 pilgrims under the state.
Shugaban hukumar alhazan Najeriya Barista Abdullahi Mukhtar Muhammad ke bayyana adadin alhazai 56 da suka rasa rayukansu a sakamakon turmutsutsin tafiya jibar shedan Amuna dab da Makka. Alhazai 42 ne suka rasu daga jihohi, 2 daga hukumar alhazai ta ƙasa, 12 daga kamfanonin jiragen yawo. Barista Mukhtar ya ce an kafa kwamitocin ƙarin bincike, ta'aziyya, sannan kuma da shirin jana'iza ga marigayan.
Jakadanmu da ke Jidda da wanda yake Riyadh sun yi bayanai muhimmai, sun zo da sakon cewa mai girma shugaban ƙasa ya umarci su da lalle dukkan abin da suke yi su ma su kasance a nan garin Makka tare da mu domin ƙarfafa mana gwiwa domin yin aiki tare har mu kai ga ganin bayan wannan ibtila'i da ya same mu.
Akwai kuma gawakin da zuwa yanzu ba tantance su ba. Likitan alhazai Dr. Ibrahim Kana ya ce za a yi amfani da dabarun likita wajen gano gawakin.
A sai a je a hada su da ainihin data da kenan immigration. Za a tabbatar akan ga sunan mutum ga mahotan shi zai fito da komai da komai ne. Sasan daga wani kasa ya fito daga wani jiha sai kuma sauran mataki za a dauka. Bayan wannan dannuwan da aka samu da kuma zafi a wannan lokacin. Gaskiya zafi ma lalle ya kawo ya contribute to ainihin mutuwa da aka samu a wannan ranar.
Kan alazan nan guda shida da suka rasa rayukansu sakamakon rikitowar kugiyar gini a masallacin Kaaba, gwamna Ibrahim Hassan Dankombo na Gombe da jihar ke da mutum hudu daga marigayen ya ce za su bi don amsar ihsanin riyal miliyan ɗaya ga kowane marigayi da Sarki Salman ya yi alkawari.
Na son dauki wannan dama
tabbatar
iyalan waɗanda suka rayuwarsu ko su kai rauni. Insha Allah za mu tsaya mu ga an tabbatar da adalci akan duk abin da aka yi musu a matsayin diya ko kuma wani abin da aka yi musu daga gwamnatin Saudi.
Jihohin da zuwa yanzu suka rasa alazansu ta hanyar tattakewa sun hada da Bauchi, Taraba, Yobe, Borno, Jigawa, Nasarawa, Niger, Cross Rivers, Ondo, Zamfara da Sokoto. Akwai kuma jihohin da alazansu suka bace zuwa yanzu ba a gansu ba, bare ma a ce an ga gawakinsu. Nasiru Adamali, kamarar Amurka daga Makka.
Wai Allah, wai Allah, ni dole in kuka.
Jamhuriyar Niger ta ayyana zaman makoki na kwanaki uku daga yau Litinin domin jimamin ƴaƴan ƙasar da su ma suka riga mu gidan gaskiya sakamakon ibtila'in da ya auku a Mina kusa da Makka. Ga rahoton da wakilin sashin Hausa Ayamai Suleiman Mini Barma ya aiko mana.
Maryam Hamani, Garba Abdu, Aminu Abdulsama, Amadu Mayaki.
Kakakin gwamnatin Nijar Moru Amadu kenan lokacin da yake gabatar da sanarwar gwamnatin kasar mai dauke da jerin sunayen alhazan Nijar da tulmutsutsin kasar Saudiya ya halaka a safiyar Alhamis din da ta gabata. A ƙarshen wani taron gaugawa da majalisar ministocin ta gudanar a yammacin Asabar, gwamnatin ta Nijar ta bayyana juyayi akan abin da ya faru da alhazan kasar, inda sakamakon baya-baya ce mutane 22 ne suka rasu. Daga cikinsu kuma akwai waɗanda har yanzu ba a tantance sunayensu ba, ballantana yankunan da suka fito. Haka kuma sanarwar ba ta bayar da adadin waɗanda suka ji rauni ba, sannan ba a bayyana yawan waɗanda suka ɓace a sakamakon faruwar wannan al'amari ba. Domin nuna alhini akan asarar rayukan 'yan Nijar ɗin da turereniyar ta halaka, gwamnatin kasar ta keɓe kwanaki uku na zaman makoki, saboda haka za a sassauto da tutoci a faɗin kasar a tsawon wannan lokaci domin girmama mamatan. Ba idan kwamitocin da ta kafa a Yamai da can Saudiya, gwamnatin ta Nijar ta aike da ministan cikin gidanta zuwa kasar Saudiya domin tantauna shirin dawo da waɗanda suka jikata zuwa gida, in ji sanarwar. Wannan mataki ya zo ne a daidai lokacin da wasu alhazan kasar Nijar suka fara dawowa gida ta jirgin yawo a yammacin Lahadi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Tari ya nuna mutuwari ga wannan, mutuwari ga wancan, mutuwari ga wancan, mutuwari ga tace.
A daidai lokacin da ake shirin majalisun tarayyar Najeriya za su koma bakin aiki, muƙaddashin shugaban masu rinjaye a majalisar dattijan ƙasar Senator Bala Ibn na Allah ya ce cire shugabansu Dr. Abubakar Bukola Saraki hakkin 'yan majalisar ne ba na kowa ba. Bala na Allah, wadda ya yi magana da manema labarai a Mina fadar jihar Niger, yana mai da martani ne kan masu kiraye-kirayen cewa Bukulan ya yi murabus.
Shugabancin majalisar dattawa na su 'yan majalisar dattawa ne, ba shugabancin Najeriya ba ne, ba shugabancin jiha ba ne. So idan su 'yan majalisa dattawa su ne suka ce aje, kaga akwai tasiri a cikin wannan magana. Amma banda wannan ba wani wanda ya isa kuma ya ce ya aje.
To amma a ɗaya gefen Sanata Bala Ibini na Allah ya ce sun tabbatar da cewa babu hannun fadar shugaban ƙasa akan halin rudanin da majalisar dattawan ta samu kanta.
Shugaban ƙasa bai san komai ba. To me kuma matsayin da za a yi akai? Bai san komai ba, matsayin da aka sanatoci suka yi kuma da alhamdulillah da aka koma aka saki kiran meeting na wanda suka dawo da sauransu da kuma wanda suka kira daga Makka da sauransu, kowa yayi bayani cewa wannan maganan fa ba abun wasa bane, dole a ba shugaban kasa goyon baya 100% ga harkan yaki da cin hanci da rashawa wannan.
Kun gamsu ita fa da shugaban kasa ba ta da hannu.
Kwarai da gaske, ai an ba da bayani. Allah ka yahe mani, ban ce Buhari Allah bane, amma dai ni zama na da shi na san cewa ba mutum ne wanda zai faɗi ƙarya ba. In yace maka bai sani ba. Ka gane? To amma kuma irin wanga abun da ya faru a ce ya faru a ƙarƙashin shugabanci nashi a ce bai sani ba, ai mashi adalci ba.
Kamar yadda aka sani dai, maganar shugaban majalisar Sanata Bukola Saraki na gaban kotu. Sanata Bala Ibini na Allah ya ce za su rungumi duk irin hukuncin da ya fito daga kotun.
Ai ko a dokokin majalisa idan abu yana kotu hannun majalisa baya hannu baya ciki ko kadan a dokokin mu kenan, abin da muka yi rantsuwa da mu kare.
Majalisar dattawa za ta amince da duk hukuncin da aka zartar a kotu akan shi Bukola Saraki.
Kwarai da gaske, 100%.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari.
Rahotanni na cewa mayakan na Boko Haram sun kai waɗannan sabbin hare-haren ne a ƙauyukan Sabon Gari, Kafin Hausa da kuma Dutse Biyu, wanda kawai yanzu ba tantance adadin waɗanda aka kashe ba.
Za mu kawo muku wannan rahoto da ma wani kan komawar bakin aiki na majalisun tarayyar Najeriya da za su yi gobe Talata idan Allah ya kai mu cikin shirin hantsi. Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC karfe 1 da kusan minti 17 ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Ya hada mata ci, ya bata, ya ce ki karba hajjar ci a anikan. Baba na koshi mun riga da mun karya a cikin gida. Sai ya ce dan cuce ki ne hajjara, sai ta karba. Da ta karba shi ne waihe ta sha kurbi daya na biyu, shi da bakinsa yake fada. Sai ta fara ce wayyo Allah ciki na baba, wayyo Allah ciki na. To da ta fara wannan ihu sai ya fita, sai ya rufe kofa, sai ya fita, sai ya bata a cikin daki. To shi ne ya je wankansa ya koma, da ya gama ya dawo ya samu halata cika ne, sai ya ja ta ya saka ta a rami sai ya binne ta.
Jama'a assalamu alaikum. A yau ma shirin namu akan batun wata yarinya mai shekara 13 da haihuwa ce mai suna Hajara, wadda ake zargin mahaifinta Jariru Ahmed ya kashe ta ya binne a bayan ɗakinsa. Watakila ko domin baya son a san cewa ɗiyarsa ce, ganin cewar bai taɓa auren mahaifiyarta ba. Jariru ɗa ne ga tsohon babban limamin Bauchi mai rasuwa. A shirinmu da ya gabata mun ji ta bakin mahaifiyar Hajara kan yadda ta je neman ɗiyarta a gidan limamin Bauchi, sai aka ce mata ai Hajara ta rasu kuma har an kama shi Jariru.
To ni a lokacin hankalina baya cikin jikina, sai na tashi kawai sai na miƙe na ɗebi takalmina a hannu. Muna da wata ya a nan shagari, daman da wani yaron da ya kai ni a mashin ɗin, sai na ce mishi kawai ya tafi gida ya je musu bayani gashi-gashi. Shi kamata ina shi bai gane ba, na ce ya je dai ya gaya musu ga abin da suka gaya mana. Sai ya dawo gida sai ya gaya musu, ni kuma sai na tafi shagari wajen yarmu. Sai na mata bayani na ce gashi-gashi fa kin ji abin da wai ya faru da Hajara. To ni abin da kawai na sani kenan.
Menene aka ce ya kawo ajalin ita wannan yarinyar Hajara?
A'a, ni bai gaya mun ba, ni dai yanda ya gaya mun. Kuma sai daga baya da na dawo dan ancin mu a nan shagari, da na gangaro da kafana, sai na mata bayani. Sai ta ce to in zauna in nutsu tukunna, hankali ne da jikina, sai mu je mu ji menene masabbabin rasuwan Hajara. Tunda haka kurin ba za a ce gashi yarinya mai lafiya an ce ta mutu lokaci ɗaya ba.
To da yake shi Jariru mahaifin Hajara yana hannu, to a wani dalili ne aka tsare shi?
Ito, a dalilin ya kashe 'yarsa ne.
Wato me kai ga cewar shine aka ce ya kashe yarsa?
Da muka koma da baya gidan sai suke ce mana gashi ran Lahadi yazo ya same ta takarya sai ya ce mata sai ya ce a mata wanka zai dauke ta ya shiga da ita cikin fada wajen kakanninsa akwai kakanninsa a cikin fada akwai kawunayensa a cikin fada a sa ta tai wanka aka bata ruwan dumi sai wanka yace ya gaya wa liman da kai ta wajen kakanninta kakanninsu su ganta ya aka bata ruwa sai wanka sai komai to a lokacin sai tana da goyen kyama a bayanta na yayansa shi Dairu sai ta sanci din ta basu sai ya kira ta to da dasu fita da shi ke gidan babba ne hakan nan daga shashin liman zasu fita da zasu fita ta waje to akwai wata kaman Hajaran sako'i ne dan shekaran su 13 ne ma da ita shekara 13 ne
sako
ita Hajaran sai ta ga basu fita ba sai suka sai ya dauke ta shi uban sai ya shashin ta da Hajaran to sai yarinyan fa ta ji shuru lokacin ana neman ta sai yar ta ce ni fa na ga baban Hajara ya shiga da ita ta shashin sa amma ban ga fitowan ta ba amma kuma na ga baban ya fito to da ya fito
wato da shi Dairu da liman da shi Jariru duk gida ɗaya suke
da safan da ya kira ta suka shiga shi da bakin sa yake musu bayani a hannun hukuma dan sun yi ta bin sa sun wuni suna ya kai su nan ya ce ya kai ta nan da suka gaji sai sarki ya ce musu su dauke shi su mika shi ma hukuma
sarkin
Bauchi
Dulani Suleiman Adamu
shi sai ya ce a mika shi ma hukuma tunda ya ki ya gaya musu gaskiyan abu in ya je wajen hukuma zai gaya musu to anan aka samu labarin yanda ya kashe ta yace shi da bakin sa ya fada da ya sha wahala yace shi ya kira ta da safan da ya shiga da ita sai yace mata Hajara ki sha ti ya hada mata ti ya bata yace ki karba Hajara ta ce a ni kan baba na koshi mun riga da mun karya a cikin gida bakin sa biyu da yana fada sai da uku sai yace dan cuce ki ne Hajara sai ta karba da ta karba shine waje ta sha kurbi daya na biyu shi da bakin sa yake fada sai ta fara ce wayyo Allah ciki na baba wayyo Allah ciki na to da ta fara wannan ihu sai ya fita sai ya rufe kofa sai ya fita sai bata cikin ɗakin to shine ya je wankan sa ya komai da ya gama ya dawo samu halata cika ne sai ya jace saka ta a rami sai ya binne ta a rami a bayan gidansa daman kafin nan ayi haka yayansa da dai fitar safe zai tafi aiki sai ji yana tono yayansa Dairu daman shashin su waje ɗaya ne da shi ya ji dai motsin ana tono hakan nan sai ce wani tonan Jariru tonan ne kake yi sai ce tono ruwa ne yake shiga mana ta bayan gida ruwa ne hanyar ruwa yake gyara to shi sai bai fahimci me ba sai ya tafi abinsa dai tafi aiki ne daman to a daman kafin nan ya sa an mishi tono ya nemi wani ne ya mishi tono shine sai ya ja ta ya sa ta a rami sai ya ɗebi ƙasa da duwatsu sanda ya ɗaɗɗaura mata duwatsu tukunna ya ɗebi ƙasa ya lulluɓe ta da kayanta da ta yi ado da takalmin sallanta haka ya sa ta a cikin rami da hijabanta ya binne ta a ciki.
To kome ita mahaifiyar Hajara da kuma ƴan uwanta suke son su ga ya faru game da wannan batu na binciken kashe ta?
Mu yanda ka gan mun nan ba mu sanya ake ciki ba. Mu dai muna jin waiwai ne yana dai hannu dai.
An kirawo ki nan musamman domin daddale a san menene kuma matakan da yake aka dauka?
Ito mun samu hukuma sun shiga ciki. Sun kira mu sun jijji bayanan bakin mu da yanda aka yi aka samu ƴa da yanda aka yi abu ya kasance. Amma tun daga lokacin mu bamu ji komai ba tun daga lokacin ba wanda ya neme mu su ma ba su neme mu ba gidan su Jaririn ba wanda dai ya neme mu har yau dai daga ga yau dai sati guda ba wanda ya zo mana.
To da yake an tono wannan yarinya kenan an kai ta asibiti ne domin saboda a duba ta yaya hanyar da ta bi ta rasu ko kuma dai ba a gudanar da wani bincike ba?
An kai ta asibiti kwananta biyu a asibiti amma suka ce poison ya bata ta sha shi da bakinsa ma ya ce maganin bera guda biyu ya saya jika ɗayan ya bata ɗayan na nan
yanzu ke menene kike bukata yi
ito ka san bayanin yanda aka yi basu fito fili suka fada ga wanda ya kashe yarinya ba ga wanda ya dauki alhakin ya ba
a matsayin ki na uwa zan sake zana ta wannan bayani menene kike bukatar kiga an yi hukunci bisa abinda shari'ar musulunci da ma dokar kasa suka tanadar dangane da wannan hali da yake ciki to sabili da halin da yake na lura kaman ma kuka ne za ta yi to akwai wata yar uwa wanda suke tare wanda yake take tallafa mata to ko zaki gabatar da kanki
to suna na Hawwa Umma ni kanuwan maman Hajara ne uwar mu ɗaya uban mu ɗaya likita
to ga dai halin da Hajara take ciki kuma ga duka alamu dai kudin nan kun san abubuwan da yake har ya kai ga lokacin da suka hadu kenan yaya me zaki ƙara bayani akan bayanan da yake ita Hajara tai maman Hajara kenan
to yanzu kan dai duk bayani tunda ya amsa da bakin sa shi ya aikata wannan abu mu dai bayanin mu amana adalci a biwa yarinya hakkinta hukuma ta duba wannan abu abinda wannan mutumi ya aikata wa wannan yarinya ya bi mata hakkinta tsakani da Allah abinda addini ya tanada shine kawai a hukunta shi da daidai abinda ya aikata mu dai ba kowa bane ba komai bane kuma amma mu damuwan mu anan shine a dubiye mu a biwa yarinya hakkinta shine kawai damuwan mu
ko kuma Allah ubangiji ya sanyaya miki zuciyanki ko
da suke a game da wannan batu na nema wa Hajara hakkinta me yasa tun faruwar wannan abu babu wanda ke ce ma ita mahaifiyar ta uffan kan yadda ake ciki ma sauraro a kasance da mu a mako mai zuwa
to ma dalla kafin mu sallama da ku ga tishin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya
Kasar Iran ta nemi kasar Saudi Arabia da ta gaggauta neman afuwa game da turmutsutsin da aka samu a Makka wanda yayi sanadiyar rasuwar mutane fiye da 700. Haka kuma kasar Iraki ta ce za ta yi musayar bayanan sirri da Syria, Iran da kuma Russia don yakar ƴan kungiyar ISIS. A jiya Lahadi Fafaroma Francis ya jagoranci kaddamar da wani gangami a Philadelphia a kwana na biyar na ziyarar da ya kawo nan Amurka. Haka kuma shugaban kasar China Xi Jinping yayi kira ga shugabannin duniya da su ƙara azama game da kiyayewa da kuma ƙara daga darajar mata da ƴancin su. Ya faɗa haka ne a taron Majalisar Dinkin Duniya game da daidaiton jinsin maza da mata. Shugaban na Xin yayi alƙawarin dala Amurka miliyan 10 ga cibiyar ta mata ta Majalisar Dinkin Duniya, wanda kuma a ɗaya bangaren masu fafutukar kare ƴancin mata na ci gaba da sukan lamarin kasar na tsar da wasu mata ƴan gwagwarmaya.
To a gaishe ka, da haka Allah ka mun ƙarshen shirin a safin nan sai kuma can da hantsi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun musallama da ku muna ta'aziyya ga iyalan James Nganda saboda rasuwar ɗansu Alpheus James wanda za a yi addu'ar jana'izar sa yau da karfe 2 na rana a majami'ar LCCN da ke unguwar Nasarawa da ke Jimeta Yola jihar Adamawa. Allah ya ji ƙamman mace ya kyautana mu ƙarshen. Yanzu a madadin Usman Ahmed Kabara da Cuba Hero Dieudonne da ya kula da aikin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya Jim Haman da ya riga masa a nan nesa Abu Imam Aliyu Zandakata in sallama da ku mu zama lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.